أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi a nan cikin gidan radio Al-Huda a yau muna 17 ga wata na Safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa hudun watan goma miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba takaitacciyar nasiha akan abin da ya shahi wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama zuwa ga uwaye mata tun daga wanda suke cikin abin da ya shahi dakin aure da ma waɗanda ba su shiga ba anan gaba za su shiga to waɗannan wasiyoyi da waɗannan nasihu da waɗannan jan hankali suna da matukar muhimmanci ga iya mata a lokacin da suka kiyaye su tabbas za su ga hasken rayuwa ki sani cewa ƴar uwa musulma cewa addinin musulunci ya kwadaitu sosai ya kwadaitar kuma kware da gaske akan iya mace ta zamanto mai kamewa ce a hatta da namijin ba anan dan dai magana ce zuwa ga matan kai tsaye kenan kamewa ana bukatar shiga iya mace shari'ar musulunci ta girmama al'amarin da ya shahi kunya sannan kuma kiyaye zuciya daga dukkan wani abin da zai rabkanar da ita ya huddata daga cikin abin da yake na addini ne a dalilin haka shari'a ta kai ta kawo akan ya za a yi mutum ya samu istiqama imana namiji ko mace ka samu kafuwa da tsayuwa da jajircewa akan abin da ya shahi kulawa da addinin ka abin akan abin da ya shahi kulawa da abin da yake shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a dalilin haka mace a cikin musulunci kamar wata lu'ulu'u ce mana wani abu ne mai tsada wanda ake so a boye shi ba a so ya zamanto yana ta shan wahala ko kuma a gashi na a cikin wani yanayin da bai dace ba a dalilin haka addinin musulunci ya ja hankalin iya mace akan ta kan cewa ta zamanto mai kamewa dan haka babu wani mataki daga cikin matakayyar rayuwa face zaka samu addinin musulunci ya kula da iya mace sannan kuma ya bata kariya idan yarinya tana gidan mahaifinta zaka same ta a matsayin haske ce da kariya da shiriya a cikin wannan gidan na mahaifinta haka kuma a lokacin da ta hutu to ana bukata ne zamanto gidan mijinta ne za ta tafi idan ta tafi gidan mijinta haka ma kuma tana cikin wannan mutuncin da daraja da kima matakar za ta tsaya ta kula da abin da yake shari'a ce a dukkan wani mataki na rayuwar iya mace ubangiji subhanahu wataala bai kadarta ta zauna haka nan ba karazibi a saboda irin kima da take da irin mutunci da daraja da take da addinin musulunci ya bata kulawa kwarai da gaske a dalilin haka ƴan uwa musulmi iya mace wajibi ne ki zamanto mai kamewa kar ki zamanto irin waɗanda matan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa suna daga cikin kalan mata ƴan wuta waɗansu kalan mata ne su ne waɗanda suke fitowa a cikin tsiraici kaga a harakan da ya shahi tsiraici babu kamewa sannan zaki zubar da mutuncinki ki zubar da mutuncin addininki ki zubar da mutuncin mahaifanki ki zubar da mutuncin ƴaƴanki ma wanda za su zo anan gaba ki yi kokari ki zamanto mai kamewa idan kika kame nan kina da falaloli masu tarin yawa kaɗan daga cikin irin kima da daraja da kike da zaki samu a wannan iffa kamewa da zaki al-iffatu min sabilin najah iya ɗaya daga cikin tafarki wanda zai kai mutum zuwa ga samun cin nasara sannan kuma da dacewa a cikin rayuwa ubangiji subhanahu wataala yake ambata cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana da cewa lalle mumunai sun ci nasara sun dace suwaye waɗannan masu imanin na Allah ce allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suka kasance a cikin sallolinsu suna da khushu'i bimana suna da tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai nutsuwa a cikin sallar da suke yi sannan iya daga cikin siffan waɗannan mumunan da suka dace Allah yake cewa wallazina hum 'anil laghwi game da duk wani abin da yake laghaw ne ya sassar magana da dukkan wani abin da bai da fa'idar duniya ko lahira zaka same su mu'riduna suna kawar da kansu iya daga cikin siffar su kuma idan Allah ya hore musu dukiya to zaka cewa suna bada zakka sannan kuma mahallu shahid anan Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun iya daga cikin siffar mutanen kwarai mutanen da za su dace a cikin rayuwa nan gidan duniya da gobe kiyama sune waɗanda suka kasance suna kare gaban su daga aikata aiki wanda yake na alfashani bimana ba sa biyan sha'awan su akan matattakin da basu halitta ba haka su ma matan ba sa barin biyan sha'awan su game da abin da ya shafi mazajen da basu halitta a gare su ba Allah yake cewa iya daga cikin siffar halin masu imani kenan dukkan macen da ya zamanto a ta bar haka kanta a kara zibi a sake kenan yana daga cikin alaman cewa lalle bata dace ba sannan kuma bata ci nasara ba kenan da haka wajibi ne mutum mai imani ya kula kar yayi abin da zai barar da abin da yake mutuncin shi ne ki barar da mutuncin ki barar da mutuncin famin ki gaba daya ya zamanto saboda wani abin da bai taka kara ya kariya ba sha'awa ta minti 5 minti 3 minti 2 ya zamanto ta jayo miki kalubale da tozarci da jin kaskanci har a cikin kokon zuciyarki zaki rika ji sannan kuma kin tozartar da diyanki kin tozartar da dukkan wani wanda yake da alaka da ke a dalilin wannan abin da bai taka rakariya ba haka mutum mai imani yayi kokari matuka yaga cewa ya nisanci abin da yake alfashani shine abin da Allah yake jan hankalin masu imani su zamanto masu kamewa mu zamanto muna da kamewa ban mu da sakin kai haka kawai Allah yake cewa daga cikin halin masu imani wallazina hum li furujihim hafizun game da abin da ya shafi farjin su gaban su suna kiyaye shi in kaga sun yi amfani da shi illa ala azwajihim sai akan matattakin su aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damar su ta mallaka fa innahum ghayru malumin Allah yace idan suka yi haka su kin ba abin zargi bane ba kenan dukkan mutumin da zai biya sha'awar shi ba ta wannan hanyar ba ta aure ko ta abin da daman shi ta mallaka to wannan mutumin abin zargi ne da haka Allah ya ce fama nibtaga duk wanda ya nemi wata hanya wara'a zalika kuma bayan wannan hanyoyin da aka ambata maka guda biyu fa ulaika humul aduna waɗannan sune ƴan ƙetar iyakar Allah subhanahu wataala al-hafiz ibnu kathir a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa waɗannan da suka kiyaye gaban su daga abin da yake haramun ne da haka ba sa afkawa zuwa ga cikin abin da Allah ya hana su na abin da ya shahi zinace ko liwaɗi ko na makamancin wannan to waɗannan ba shakka akan cewa su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa sun dace sun ci nasara wannan shaida ce daga Allah subhanahu wataala ba shakka akan cewa lalle ma'anar wannan aya ta cin nasara yana tabbatuwa akan mazaje da mata gaba daya amma da sharadi waɗanda suka kiyaye gaban su ba su aikata aiki wanda yake na fasikanci ne da haka kamewa da juriya akan mutum kar ya aikata abin da zai zubar da mutuncin shi ya zubar da mutuncin iyalin shi ya zubar da dukkan wani abin da yake takama da shi wannan wajibi ne a gare shi wajibi ne a gare ki wajibi ne a gare mu gaba daya mu kula da wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya saki sha'awar shi haka nan ya zamanto kamar dabba wannan iya ɗaya daga cikin abubuwan da suke hudda dan adam daga cikin kasantuwar shi dan adam su maida shi wani abu daban bimana dan adam ya zo ya ce zai rayu zai biya sha'awar shi ta diyamace ko kuma diyamace za ta biya sha'awanta na ɗa namiji akan abin da kawai ita abin da ta ga dama za ta yi ba tare da kiyaye wata doka ba ta abin da ya shafi doka ta Allah subhanahu wataala wannan shine ƙarshen taɓewa a cikin rayuwa wajibi ne mutum ya kai ya kawo ya kai zuciyar shi nesa kakkai abinda zai je ya jayo maka ar da wailat ya jayo maka kaskanci ya jayo maka walakanci ya jayo maka nadama a cikin rayuwanka da haka kwarai da gaske mutum mai imani ya mace ki zamanto kamamma mai kamewa sannan kuma kame wannan zuwa ga abin da ya shafi alfasha kar ki dauki hanyar da za ta iya kai ki zuwa ga wannan da sunan cewa ke wayes ce biki da matsala waɗannan abakanki ne waɗannan wane ne wannan duka yana ɗaya daga cikin abubuwan da suna kai mutum zuwa ga wannan abu
hanya ce wadda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala taqrabu zina, kar ku kusanta. Idan mutum ko zai kusance shi, to ba magana tsoron Allah bane ko imani ko sanin abin da yake yi. In dai dan Adam zai kusanta, to komi yana iya faruwa. Allah kiyaye kuma Allah kare mu. Dan haka wajibi ne mace ki kula, ki zamanto mace ce kaman make. Kare zamanto kina bibiyan mutane, zaka ga irin ababen da za su sa irin dan Adam ya zubar da hawaye. Yanda ake amfani da diyan mutane, kaga alalata su, alalata musu rayuwa, sannan kuma ƙarshe a bar su da wayyo Allah. Kuma a daidai lokacin da wayyo Allah da za su yi, dama Allah ya ce kar su yi, sannan suka ji suka aikata abin da suka aikata, sai da suka tabbatar da cewa rayuwa ta juya musu baya, ba yanda za su yi yanzu, kuma yanzu sai su koma wa Allah subhanahu wataala. Da haka mace ta kiyaye, wallahi kar wani abu ya burge ki, ki dage matuƙa ki ga cewa kin yi aure, kin zauna zama na nutsuwa, saboda wannan biye-biye da zaki rika yi zai cin mutunci ne ga rayuwarki gaba daya, tun daga farkon ta ƙarshen ta. Su waɗanda suke bibiyan naki, suke ziga ki, suke ga cewa sai ke, sai kaza, sai kaza, daga lokacin da suka samu abin da suke bukata tare da ke, to kuma sun yi wurgi da ke, sai dai ya zamanto lambar ki ma sai dai a saki cikin ka'imar sauda. Listenuwar za a saki, in kika kira shi ma ba zai daga ba, in kika kira shi ma za ki ma same shi ba. A ala ayyati hali, yanzu abin da yake nema a wajenki ya samu, shikenan ya lalata miki rayuwa. Sannan kuma hallo uwayenki kin musu wani tabo a cikin zuciyarsu, wanda wannan taban ba abin da zai hudda shi, sai sun dangana sun je lahira da shi. Kin ga ba karamin takaici bane ba, ba karamin abin wayo Allah bane ba. Kika jefa uwayenki a ciki, kika tada musu hankali, duk inda hankalin su yake wajibi ne, dole ne sai ya tashi, a dalilin wani abin da bai takara kariya ba. Haka kawai kina ji kina gani da hankalinki, dan mi zaki yarda wani ya yaudare ki? Waɗannan uwayen naki da kike gani ho bikki da wasu a cikin rayuwa, waɗanda suka wuce su, su suka dauki dawainiyar rayuwanki tun kan ki zo duniya, su suka dauki dawainiyar rayuwanki lokacin da aka hali aka dugun maniyinki, da irin wahalhalu da kai kawo, shi miji kai likita, ita mace fama da wannan cikin da renon shi da wane ne. Haka aka samu da kyar kika zo duniyan nan, akai ta dawainiya, akai ta fama, ba shekara ɗaya ba, ba shekara biyu ba, shekara uku ba, la'alla shi wancan dan kama iskan da ya haɗu da ke, la'alla sai bayan kin yi shekara 15, kin yi shekara 17, shekara 20 a duniya, a lokacin tukunku kika haɗu da shi. Wai yanzu kike so wai wannan dan kama iskan da dan tashan da kika haɗu da shi a saman hanya, saboda dan tasha ne, duk mutumin da zai nuna wa yarinya akan cewa tafan dare wa uwayenta, shi yayi abin da yayi manipulate yanda ya ga dama, wannan dan kama iska ne ko mutumin banza ne? Sannan kuma in abin akan shi ne, shi zai yarda ko zai ji dadi? To abin da ba za ka yarda akan ka ba, ba za ka ji dadi a maka ba, karkama wani. To kake yarda wannan wahalhalu da dawainiya da uwayenki suka sha, da dukkan abin da suka sha, akai sanyi, zahi, damuna, akai ki lakol, a maido ki, akai ki makaranta, a maido ki, ayi wane ne, a biya miki kudin kaza, kudin kitso, kayan sallah, kudin wane ne, gasinin dai abubuwa burjik, wai waɗannan abubuwan da suka yi gaba ɗaya ba su san me ake a cikin rayuwa ba, ba su fahimci abubuwa ba. Ku yanzu ku ne ƴan zamani, kin samu wani irin wanda sake sakin wando, ya yi irin wannan askin tozo, ya sa ki gaba da ɗan kunnen shi da sarƙar shi, wai shi ne zai haɗi miki maganar da za ki saɓa ma uwayenki? Kin san ku an tabi an yi asara, ai ba sai an haɗi miki ba. Allah kiyaye, ki zama to kaman ma. Duk wani wanda fi qalbihi marad, a cikin zuciyar shi akwai rashin lahiya, to dama ba zai ma kalle ki ba, ba zai ma kalle ki ba, saboda kin sa irin sutura da ta kamata, sannan kuma ya san nan ba mashigar shi bace ba. Amma kin zo dama ke da kanki tallata cikin ki ne kike, kin sa riga a matse, riga bodi, kin zo kin sa wani jip ya matse ki, ko kin sa wando ya matse ki, ya huddo miki sifofin halittan jikin ki gaba daya. Kuma ba komai yasa kike wannan ba, saboda kiga wannan ƴan duniyan ki burge su, to ku za ki ga abin da ba ki so. Haka mace ta kiyaye, ki zamanto kaman ma cikin ɗabi'unki da kai kawanki da maganganunki da komai da kominki, wannan shine abin da ake bukata. In kika yi wannan abin kuma ba wani zai ci nasara ba, ba wani zai more ba, a ke ce za ki more. Haka ana bukata mace ta zamanto kaman ma. Sannan falala ta biyu da kamewa yake da shi iffan nan, zai zamanto miki a matsayin unwanu salah, bimana ke za ki ɗauki sunan nagarcacciyar mace har a wajen Allah subhanahu wata'ala in kina da kamewa. Ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata mana a cikin Alkur'ani mai girma, Allah ce fas salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, fasalihatu kaga matar take na gari al-hafiz ibnu kasir yake cewa fasalihatu ay minan nisa'i nagartattu daga cikin mata ba kowace yar kamun iska ba a nagartacciyar mace warta san abin da take yi wanda ta san inda aka sa gaba macen aure ce ko kuma yarinya ce ba ta yi aure ba waɗannan matan da su ake Allah ke cewa qanitatun qanitatun din na Abdullahi dan Abbas yake cewa ay mudi'atun li azwajihinna matar take da suke da da'a da biyayya ga mazajen su i nayi bari na bari hafizatun lil ghaib al-imam as-suddi yake cewa tana kiyaye mijinta a lokacin da yake nan da lokacin da baya nan tana kiyaye kanta kuma tana kiyaye mishi dukiyar shi to wannan shine irin matar takin da ake bukata kenan matar takin da suke da'a ga mazajen su sannan kuma suna kiyaye hafizatun lil ghaib suna kiyaye haƙƙin mazajen su a lokacin da mazajen ba sa nan a karan kanta za ta kiyaye haƙƙin ba za ta je ta yi abin da ba shi ba saboda zaka samu ana baka labarin wasu daga cikin matar takin da wai idan mazajen su ba sa nan to zaka ga cewa suna kewaye kewayen gari kaga macen aure an kama tana zinace zinace subhanallahi to in dai zaman to baki da wannan kamewar to ba da ke Allah bai ki ana Allah yana magana ne akan matar take nagari matar take tsarkaka wanda suke masu tsarki ba wanda suke ba haka nan kawai ga sanan yake kina shi da suna a macen da bata san me take ba macen da duk abinda ya gitto mata ba za ta kauce ba ba dai su ake ba ana nihin matar take nagari masu da'a ga mazajen su masu kiyaye kansu masu kiyaye dukiyar mazajen su bima hafizallah game da abinda irin kariyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan shine abinda ake bukata mace ki zamanto afifa ki zamanto mai kamewa ta bangaren kamewan nan naki zaki samu nagartuwa bimana zaki zamanto daga cikin mutanen kirki kuma waye shaida akan cewa mutum ne kirki ciki Allah subhanahu wata'ala sannan abu na uku daga cikin falala da kamewa yake da ki sani yar uwa cewa kamewan nan sababi ne na samun gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ambata mana a cikin suratul ahzab Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima Allah ke cewa lalle musulmi namiji da mace mumunai maza da mata sannan kuma alqanitat masu da'a ga Allah mata maza walqanitina masu da'a ga Allah maza walqanitas masu da'a ga Allah mata wassadiqina wassadiqati masu gaskiya maza da mata masu hakuri maza da mata masu tsoron Allah maza da mata masu gaskiya masu gaskanta abinda aka safkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su haka kuma masu azumi maza da mata haka Allah yake cewa masu kiyaye shine mahallu shahid wal hafizina furujahum masu kiyaye gaban su maza wal hafizati da mata masu kiyaye gaban su wadhakirina Allah kathiran masu yawan ambaton Allah mazan su da mata waɗannan duk wanda ya zamanto wannan shine ɗabi'an shi to ga albishiri daga Allah subhanahu wata'ala a'adda Allah lahum Allah ya musu tanadin maghfiratan gafara wa ajran azima da lada gwaggwaba wannan shine gidan aljanna anan abinda ake nihi ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana a cikin wannan aya cewa lalle macen da ta kiyaye gabanta daga zuwa aikata alfahasha na haramun abinda Allah haramta mata to wannan abun kamewanta da tai zai zamanto mata sababi ne na samun gafara daga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wannan abu zai zamanto mata sababi ne na samun gidan aljanna a gobe kiyama naka kin ga kamewa abu ne mai muhimmanci ki bashi kulawa kwarai da gaske ki zamanto mace kamamma sannan iya daga cikin daraja da kamewa yake da abu na hudu a wannan kamewan nan amsa kira Allah ne ai maganar da ake cewa kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza ai maganar Allah ce ubangiji subhanahu wata'ala ne ya kira ke kuma kika ce naji nabi dan Allah wani kima ya kai wannan kima wace daraja ta kai irin wannan daraja ubangiji subhanahu wata'ala ya yi kira kuma Allah ya shaida cewa ke kin nan kin amsa kiran shi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul nur wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون محل شاهد أتكون آية الله سبحانه وتعالى كتا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كفتا وما مؤمنيماتا إنده مؤمنات كيكا كيران الله يغضضن كي كتنغن كيريكي ganinki karki kalli abinda Allah ya haramta wayahfazna furujahunna sannan kuma ki kare gabanki daga aikata aikin da yake na alfasha wannan shine kiran da Allah subhanahu wataala yayi zuwa ga mata a cikin wannan aya kenan duk macen da tayi kokarin kiyaye ganinta bata kalli abinda Allah ya haramta mata ba sannan kuma ta kiyaye gabanta daga aikata aikin da yake na alfasha kenan kiran da Allah yayi ta shiga cikin shi kuma da shaida Allah subhanahu wataala wannan macen mumuna ce saboda kira ne zuwa ga mumune in kika amsa kenan mumuna ce ke naka wannan iya daga cikin falala da kima da iffa take da kamewa kamewa abu ne wanda yake abin bukata ne a cikin rayuwa naka mace ta zaman to kamamma saboda jan hankalin da addini yake akan cewa matan su yi kokari su gyaru an suka gyaru abin zai yi kyau me yasa saboda idan gyaruwan mace gyaruwan al'umma ne gaba daya lalacewar mace lalacewar al'umma ce gaba daya yanzu ka dauki misali yammacin duniya da irin ababen da suke tallata mana a yau muna ga kaman wani kimma na wayewa ne ko ci gaba ko sanin inda aka dosa da sauransu zaka ga suna kula akan harakan lalata mata da yara duk al'ummar da duk irin kyawun halin ku da dabi'un ku ku uwayen da uwayen maza da mata idan ya zamanto yaran ku za su taso yara ne lalatattu kenan babu wani relief akan harakan wannan nagartar ya ci gaba kenan dole datsewa zai yankewa zai sannan kuma idan mace ta lalace a cikin al'umma to kowa ya lalace saboda na farko ita ce injina take kinkishe yara bima'ana ita take aifo da yaran da kuma mafi yawancin rayuwar yaran yana karkashin kulawanta ne ita za ta kula da su ta ba su tarbiya daga lokacin da ta zamanto ta lalace to shikenan aikin gama ya gama shine abin da ake bin mutane da shi ayo har a cikin gidajensu ta hanyar kafafen sadarwa harakan abin da ya shayi tele ne da sauransu za a zo a kafa a kamo tashar kaza tashar arewa ko tashar wacece a rika kallo a me yasa ana so ne kuna zaune a cikin gidajenku wannan sakon da ake bukata na kulalace ya iske ku kuna zaune a cikin gidanka naka wanda kai ka gina bayan wahalhalin da ka sha da irin kayan da aka zo aka zuba a ciki aka zo aka soyo telin aka soyo wane ne sannan a zo a rakkaba wannan abu a sama idan aka rakkaba wannan antenna din nan ya zama to ana kawo tashan nan kaga a cikin sauki kawai watsowa ne za a rika yi kuma kuna ga mutanen nan halishan ku iri ɗaya ne kun suna magana da kuke fahimta a alhali su kuma akwai manufan da ta sa suke haka nan akwai manufa da aka kiyaye kiyaye kar ai abin da za a jayo abin da zai sa mata su lalace da yara in suka lalace wallahi kowa shiga uku ba wani mutumin da zai ji dandanan duniya ko kuma ya ji dadin rayuwa Allah kama mana abu na biyar daga cikin falalar da iffa take da kamewa idan kika zama to kamamma to wannan kamewan naki miftahul faraji mabudi ne na samun yayi kumci da damuwa a cikin rayuwa idan ya zama to kin kame a cikin abin da ya shahi kin kame kin kula da gangan jikinki kin kula da imaninki kin kula da kaza kin kula da kaza to wannan abu alama ce daga cikin fallan da zaki samu yayi dukkan wani abin da yake damuwa ne a gare ki na rayuwa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli Allah yake cewa wal yasta'fif sukami wadanda ba su samu aure ba har Allah ya wadatar da su daga falalan shi kaga kame wannan kenan yana ɗaya daga cikin dalilin da zai sa Allah ya ji kanka zuwa gaba bima'ana Allah ya bude maka al'amura a gaba ka samu kai wannan auren wannan akan abin da ya shahi diya maza akan abin da ya shahi mata kuma Allah ke cewa wa an yasta'fifna su waɗannan mata takin su kame su hasad su bar duk wani abin da yake na alfasha ne ko wani abin da bai kamata ba na maganganu ne ko a wanke kafa a tahi ko kuma har aje a je zuwa a fada zuwa ga alfashan nan Allah ce su kame khairul lahunna shine mafi alheri daga gare su kami wanda za su yi da dukufa zuwa ga Allah wannan zai taimake su akan Allah ba su maza na gari wannan zai taimake su akan Allah ba su iya na gari wannan zai taimake su ya ba su dama Allah ya ba su rayuwa nagarcacciya saboda iya daga cikin falalar da dan adam zai samu a lokacin da ya kame to Allah subhanahu wataala ba zai sa shi kasa a guyo ba bi ma'ana Allah zai taimaka maka ya yaye maka wannan matsalar da kake ciki Ikrima yake cewa huwa ar-rajulu yara al-mar'a mutum ne zai ga mace fa ka'annahu yashtahi yana buƙatuwa mana sha'awa ya ta kama shi to fa in kanat lahum ra'a idan ya zaman to iya da mata falyadhhab ilaiha walyaqdi hajatahu yaje zuwa ga matar shi biya wannan buƙatar tashi amma kar ya tsaya yana duba abinda ubangiji subhanahu wataala ya haramta gare shi daga kenan armi idan mutum ya kame wannan zai sabbaba maka samun yayewan matsalan da kake ciki kana cikin matsala ta rashin aure sai ka kasa haƙuri ka kasa dangana kai ne bibiyan mata ɗiyan mutane duk ka lalata yaran mutane wallahi ka jira abinda ubangiji subhanahu wataala zai maka sannan kuma kai hankali ka Allah jarrabe ka kai ma yanda ka lalata ɗiyan mutane Allah kiya kai ma wani ya lalata ɗiyanka kai hankali saboda ba ƙaramar zalunci bane ba mutun ya aihiyarinya ya yayi ta kula da ita yana guje-guje ya kai ya kawo kawai haka ne cikin gifta ido kawai ka zo ka lalata mishi diya wannan zaluncin kai yanzu har sai ya bude baki ya ce maka Allah isa ai ba sai maka Allah isa ba wannan Allah isa akan wannan abu automatikiyar kawai za ta hau ba wani abu da zai hana saboda ka zalunce shi ka zalunce ta ita yarinyar ka zalunci uwarta ka zalunci famin uwarta da famin ubanta da diyanta ma wanda in ta yi aure nan gaba za ta aihuwa duk ka zalunce su ka danna sa musu ka lalata musu safahatut tarihi ka lalata musu takardunsu na tarihi na ka mace in ta kame to wannan kamewan zai sa ubangiji ya arzuta ta da abin da take bukata na miji na gari wanda za su zauna lahiya su samu diya masu albarka wannan shine abin da ake bukata a cikin rayuwa dan haka mutun ya kame dan adam yana gaugawan samun samara ne mana kana gaugawa kaza kake so to su kake kawo abin ya tabbata a yanzu kai ka sa kai abin da Allah ya dora maka sannan kuma ka jira inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da aikin wanda suka kyautata Allah ba zai tozartar da kai ba sannan kuma iffa in kika samu kina da kamewa zaki samu kamala irin ta Maryamu wanda Allah ya bada labarin ta a cikin Al-Qur'ani mai girma tun lokacin da aka aiheta akan renonta kai tun ka aiheta Allah ya bada labarin cewa ga abinda mahaifiyar ta dauki alƙawalin cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni Allah ka amsa mini na bayar da abin da ke cikin cikina na sadaukantar da shi dan kai tazo ta aihuwa za ta bada shi zuwa baitul maqdis yayi khidma da tazo ta aihuwa sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dhakaruka al-unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minash shaitanir rajim da irin awwal na tayi dai karshe wajen dokan wa zai koki dawainiyar kula da ita wannan yarinya sai da aka zo aka yi alƙaluma a bayan aka yi ƙura'a to kuma ubangiji ya kadarta wa kafalha zakariya annabi zakariya ya doke ta ya kai ta cikin wannan baitul maqdis aka mata wata sauma'a wani wuri katangancacce wanda aikin ta kula da masallacin da hidima da masa akan masallacin kuma da bautan Allah kawai shine abin da ta sa a gaba annabi zakariya zai zo wajen ta sai iske wasu abubuwan da wani arziki na musamman wanda ba yanda za a yi a wannan wurin a ce akwai irin wannan abun a lokacin ya tambaye ta anna laki hadha sai ta ce huwa min indillahi ta ina kika samu wannan ita ce daga wajen Allah har zuwa irin kamewa da aka samu tare da Maryamu alaiha salam tare da Maryam to wannan abu duk macen da ta zama tana da kamewa to ita ma ubangiji subhanahu wataala ba zai bar ta haka nan ba Allah ke cewa Maryam ibnata ba su labarin Maryam diyar Imran allati ahsanat farjaha wadda ta kame gabanta daga aikata duk wani abin da yake alfasha ne Allah ce fa nafakhna sai muka yi busa fihi min ruhina muka yi busa da kalma ta kun fayakun annabi Isa alayhi salatu wasalam ya samu sannan kuma wasaddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskanta kalmomin ubangijinta wa kutubihi lillahi Allah wa kanat min qanitin Allah yace wannan mace tana daga cikin masu tsoron Allah masu da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga me yake ta zuwa ga wannan matsayin kamewa naka ki kokari ki zaman to mai kamewa wannan abu ba karamar daraja bace ba ba karamar nasara bace a cikin rayuwa wannan insha Allah ta'ala kenan zan kasancewar lokaci ya kare zan takaita daga haka abin da ya mana saura na abin da ya shafi falala ta kamewa ki zaman to kamamma mana mai kamewa ba kawai haka nan ba kawai a abubuwa a watsi ba wani tsari ba wani nizam ba wani kumya ba wani wane ne a ki zaman to kamamma akwai falala mai girma da zaki samu sannan kuma rishin kamewan shi ma akwai matsala da za ta iya biyowa baya wanda insha Allah ta'ala bayan mun ambaci abubuwan suke falala ce ga kamewa za mu safka kuma zuwa ga abin da ya shahi matsalolin rishin kamewa fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu ubangiji subhanahu wata'ala ya tirsasa zakatan mu akan aikata ayyuka da suke managarta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tirsasa zakatan mu akan nisantar duk abin da baya so Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu ubangiji ka mana rahama kama mahaifan mu rahama ubangiji ya nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da ita sannan kuma ya nuna mana abin da yake bata ne ba mu iko nisanta Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله